assalamu alaikum, Allah kara ma malan lafiya amin. Don Allah malan ka jawo hankalin maza masu mata biyu zuwa uku. Maza in sun yi aure ko wata amarya sai su tare hakinta har ma su ci ba uwar gidan hakinta, me hukuncin su? An ce a jawo hankalin su ne, a shi wanda ya rubuta wasiƙa ya san hukuncin su. Annabi sama ya hana mutum ya zo yana da mata fiye da ɗaya ya karkata wajen ɗaya ƙyala ɗaya. Shi yasa sharaɗin ka tsara mata daga ɗaya su zama biyu, su zama uku, su zama huɗu, shi za ka iya adalci a tsakanin su. Adalci kuma ana buƙatar shi a cikin waɗannan abubuwan ne. Kai adalci a wajen raba musu wajen kwana. Kwana biyu ko kwana ɗaya aka yi ittifaƙi, yau za ka kwana a can, gobe ka kwana can, ko kwana biyu za ka yi a can, sannan ka kwana biyu a can. Ka'ida ce wannan, abinda kuka yi ittifaƙi a kai. Shari'a ba ta ce maka dole ga abinda za ka yi ba. Kai an baka dama da kai da iyalanka ku zauna ku yi ittifaƙi. In kwana biyu kuka ce za ku riƙa wannan nauyi ɗin, wato musayan kwana, in kwana ɗaya ne, in kwana uku ne, in ba sati ɗaya ne, ba laifi ba ne, wajibi ne wannan. Sannan ko da wadda take ɗakinta tana haila, to a ɗakinta za ka kwana. Ko da ta haihu a ɗakinta za ka kwana, sai idan ita da kanta ta ba ka izini ta ce to ka tafi wani ɗaki. Adalci na farko kenan. Adalci na biyu, kai musu adalci wajen abinci. Kada ka ba wannan abu mai daɗi wacce kuma ka kima ta abu mai daɗi. Dukkanin su ka ciyar da su abu wanda ya kasance matsayin shi ɗaya. Sannan abu na uku shine tufafi. In ka tashi za ka yi musu tufafi, kai musu tufafi tsarin su ya kasance iri ɗaya, tsadar su ya zama iri ɗaya, tsadar su ta zama iri ɗaya. Amma ba a ce sai ka musu kala ɗaya ba. Waccan baƙa ce, waccan fara ce, kowa ka ba ta dama ta zaɓi abin da take so. Amma dai kwaliti ɗin, wato nagartar abin ta kasance iri ɗaya. Abu na uku kenan. Abu na huɗu, inda za ka ajiye su. Kar ka je ka sa waccan a gidan jinka, gidan ƙasa, ita kuma waccan ka je ka sa ta a gidan bene. A'a, ka ba su waje, kai adalci wajen a sukuna, wajen da za ka ajiye su. Wannan kenan. Sannan wasu mata waɗanda su ba su da ilimi ko kuma suna da son zuciya, suna manta cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba namiji dama idan ya yi sabuwar amarya, idan budurwa ce to zai kwana bakwai a ɗakinta sannan ya raba. Sai ka ji wasu mata waɗanda suke ko ba su da ilimi ne ko zuciya ne, sai suna cewa ɗoki Annabi ne ya ba shi wannan dama. Zai yi sati ɗaya in budurwa ce a ɗakinta. Malaman fiqhu suka ce hikimar da ke ciki budurwa ba ta da gogayyar rayuwa. Sati ɗayan nan da zai koyar da ita yadda zai zamantakewa har da ce a matsayinki na uwar gida. Sannan idan ba zawara ce kwana uku zai yi a ɗakinta sun makasa ba, sannan sai ya raba. Annabi sun ya ba shi wannan. Amma wasu matan shi kenan sai su ta ɗoki. Wata mata ce ai ta ƙara mai sati ɗaya. Ya je can ya ƙara sati ɗaya. To kaga duk wannan ba wanda ya yi ba shi ba ne ake magana kansa. Amma waɗancan ɓangarorin guda huɗu wajibi ne namiji ya yi adalci a kai. Hadisi sahihi, manzo Allah shi ne yake cewa man kanat lahum ra'atani fa mala ila ihdahuma jaa yawm alqiyamati wa shiqquhu ma'il. Duk mutumin da yana da mata biyu shi kenan sai ya karkata wajen ɗaya, ya ƙyala ɗaya, sai ya bata tsakal mu'allaka kawai a rataye take. To jaa yawm alqiyamati wa shiqquhu ma'il, zai zo na gobe alqiyama jikin shi ɗaya a shanye sakamakon rashin adalcin da ya yi a tsakanin iyalinsa. Ko daga duk waɗannan a tsara suke, musulunci ya riga ya yi tsarin ga yadda za a yi zamantakewa a tsakanin mata idan mutum yana da mace da tauce ɗaya. wajibi ne sharbi sai idan zai iya adalci shi yasa ai Qur'ani yace fa in khiftum alla tuqsitu fil yatama anjuhu ma qaba lakum min an-nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'a fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma qad aymanukum dhalika adna alla ta'ulu sharbin kara mata sai zaka iya adalci in za ka yi adalci ba shike sannan adalcin da ake magana ba ana nufin ba al'adl fil hubbi bane wannan ba za a yi adalci ba ce ka fi son daya dole sai ka fi son wata ba wani wanda zai zo ce duk sun da yake musu daya ne sai dai ƙarya yake a ya fi son wata a zuciyarsa amma kada wannan soyayya ta tashi ya rika nunawa a fili shikenan in ya tashi sai ya rika nuna bambanci a soyayyar zuciya wannan ba za ka iya mallaka ba baka mallaki soyayyar zuciya ba hatta annabi sallallahu alaihi wasallam soyayyar da yake manana Aisha radiyallahu anha ta bambanta da sauran matansa amma wannan bai sa manzo sallallahu alaihi wasallam ya rashin adalci a tsakanin su ba wal iyazu billah annabi ba zai yi rashin adalci ba to amma wannan soyayya ta sa har mutane su ma sai suka fahimci sai suna taya manzo Allah sama soyayya mutane suna taya manzo Allah sama wannan soyayya Imam al-Bukhari ya rawaito hadisi da Imam Muslim wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam matansa da mutane suka fahimci sai duk wanda yake son ya kawo wani abu kyauta ga annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ibada sai ranar da manzo sama ke dakin na Aisha kaga ba manzo sama yasa ci ba shi yasa suji ba shi yasa suji ba amma su sun fahimci manzo Allah sama soyayyar da yake mana na Aisha ta daban ce ga sauran matansa to su ma sai ya zama idan suka fahimci manzo sama yau a dakin na Aisha yake to duk wanda yake da wata kyauta da zai kama manzo Allah sama sai ya kai rana to wannan ya jawo wasu daga cikin matan annabi sallallahu alaihi wasallama suka zo suka ce aka aikina na Ummu Salama radiyallahu anha cewa ta je ta ce ma manzo Allah sallama ya fada ma jama'a a minbari cewa duk wanda zai kawo kyauta ba sai ranar na Aisha ba manzo sallallahu bai ce mata komai ba ta sake dawowa na biyu manzo sallallahu bai ce mata komai ba ta sake dawowa haƙa su uku manzo sallallahu ya ce la tu'zini fi Aisha yace kake cutar da ni game da na Aisha ce babu wata mata daga cikin matana da mala'ika jibrilu ke kawo min wahayi ina cikin mayafinta sai ita nanan musulma ta ce wu sai gaba ta je ta faɗa ma matan manzo Allah sallama shikenan sai suka ce to yanzu abinda za a yi babban mun aiki yarsa sai suka aiki nana Fatima radiyallahu anha nana Fatima ta ce matan ka ne suka aiko ni sun ce ka daidaita su a soyayya manzo sume ya daga kai ya kalli da na Fatima ya ce a tuhibbina ma uhibbu ce kina son abin da nake so ta ce na manzo sume ya ce uhibbu Aisha ta to ina son na Aisha ita ma ta ce wute gaba shikenan sai ɗayan matan manzo sama Zainabu bintu Jahash ita ce ta taho ta zo cikin fushi ta tarar da manzo sama yana ɗakin na Aisha ta gaggaya ma na Aisha radiyallahu anha maganganu manzo sama yana ji bai ce mata komai ba sai ya kalli na Aisha nana Aisha sai ce na fahimci annabi yana nufin in rama kenan shi ni ma kawai na bude baki ni ma na rama da na rama sai manzo sama yace innaha ibnatu abi bakr yace ke kin san wanda kika taba ai kin ji amsa yar abu da ce fa sun kaji iya magana su kaji shi ne wannan so daga soyayyar zuciya wani bai isa ya ce ya mallaka ya raba ta daidai wadaida tsakanin shi da matansa tsakanin matansa ba dole sai ya fi son mata amma kada wannan soyayya ta sashi rashin adalci amma a cikin zuciyar shi dole ya fi son mata kuma a ɗabi'a duk wanda ta fi kyautata maka sai ka fi son ta جدلت القلوب على حب من احسن اليها وبغض من اساء اليها هكا aka faɗi a karin magana an tabi an tadda zukata akan waɗanda suka san waɗanda suke kyautata musu duk wanda yake kyautata maka sai ka san shi ko ba mata ka bace to balle mata to shi ne wannan so duka maza su ji tsoron Allah wanda ya san ba zai iya adalci na fili ba to ya zauna da mata ɗaya haka Qur'ani ya ce ka zauna da mata ɗaya ba gazawa ba ce in ita kadai za ka iya ma'adalci ka biya mata bukatunta shi ke nan ta isa in ko kana da ƙarfin da za ka iya adalci a gidanka to sai ka ƙara mata ta ɗaya ka ƙara ta biyu ka ƙara ta uku ka ƙara ta hudu an baka dama shari'a ta baka dama in ko baka da wannan to zauna da matar ka ɗaya shi ke nan wannan ita ce ka'ida su kuma mata su daina tada fitina abinda ba haka ba su daina cewa haka yi abinda ba a musu ba su ce an musu shi ke nan aka yi haka sai a zauna lafiya duka a fahimci cewa ibada ake yi sannan kuma kishi a gida a ce akwai waccan ba za ka iya ba a iya hanawa dole a gida a yi kishi matan manzo Allah sun wanta hadisin da na jawo mana da Hausa annabi mai riwaya cewa yi nana shi ce da kanta ce riwaya dan yatta wato Uwatu ibn Zubair shi riwaya daga wajenta tace kanat azwajun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ala hizbaini ce matan annabi sun gidansa jami'a biyu hizbu jami'a ce hizbu akwai jami'an nana Aisha radiyallahu anha su Hafsa su Safiyyatu bint Uyayy jami'a ta suke sannan akwai jami'ar Zainabu bint Ja'sh ita kuma suna na Ummu Salama su Juwairiyya su kuma a bangaren ta suke haka gidan manzo Allah sun da yake jami'a biyu jami'u biyu ne a gidan manzo Allah sun da wadancan suna wancan fatin wadancan kuma suna wancan fatin haka ake rayuwa wadancan suna son su aikata abinda zai zama sun kyautata ma manzo Allah sama fiye da wancan fatan su ma wadancan fatan abinda suke so su kyautata ma manzo Allah fiye da shi to haka aka ga kishi a gidan Annabi sallallahu alaihi wasallam sai idan daya ta ga Annabi sallallahu alaihi wasallam na ɗakin wata sai ta je kowace ta dafo abinci mai daɗi na musamman ta samu irin dish din nan na musamman sai ta zubo ma manzo Allah su sama abinci a ciki sai ma yankin sai wani ki ce ki dafa irin shi manzon sama kuma ya ce wata ranar Safiyya duk da jami'a su da nana Aisha nana Aisha manzon sama yana ɗakin ta kawai shikenan sai ta je ta ɗauko ta je ta dafo abinci ta kawo shikenan nana Aisha ta ce a ɗaki na za a yi wannan sai ta tashi ta tsarar da abinci manzon sama ya tashi ya kwashe abinci amma dish ya fashi manzon sama ya ce abinci nawa ne shikenan amma kwano ke ma tun da ka sa mata tangaran to ke ma za a dauko tangaran din ki biya ta shine har manzo sun ce zarat ummuku yau ma ba ku ta kishi da yawa da kishin ta hayya kai ta ta banna ta fasa tangaran to haka suke yi wa ya za a su kyautata ma Annabi sallallahu alaihi wasallam to duk kishin da ta shine mace ta kyautata ma mijinta ta ga ta fi uwarta wajen kyautata ba wai ta daga ma mijinta hankali ba sama kishin ɗan ƙauye kishin ƙauyawan mata shi ne su rigun zuma ma mijin ƙarshe ma mahaukaciya sai ta ce ma ba zai ta kashe shi wai da a rasa da ma ba san shi kike ba da abinda za ki ci rigun zuma ma mijin ki ba san shi kike ba a ki yi gasa da ƴan uwarki ki kyautata ma mijin ki fita a wajen kyautata masa shi ne kishi wannan shi ne kishi na wayo kishi na wayayyun mata kenan waɗanda suka yi digiri suka yi masta suka yi PhD a zamantakewa aure amma ƙauyawa waɗanda ko firamare ba su yi ba an za su makaranta suka gudu to su ne wanda za su riƙe kishin su ɓata ma mijin sarai Allah shi kyauta Allah ganar da mu sallallahu alaihi wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum.